ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu. Allah ya kare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, babu abokin tarayya a bisa cancanta in ba shi ba. Kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan Allah ne, ko manzon Allah ne. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alƙiyama. Muna karatun littafin Umdatul Ahkam al-Kubra ta al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, tahqiqi da takhrijin Ash-Shaykh al-Allama Samir ibn Amin al-Zuhairi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun ainihin gama karatu dangane da babin da ke magana akan hukuncin mazi. A yau kuma za mu tashi dangane da abin da ya shafi babul wudu'i min lahamil ibli, babin da ke bayani akan alwala idan an ci naman raƙumi. Wannan shine kasar na goma daga cikin jeran jiyar karatuttukan wannan littafi, wato shine karatu na goma, babul wudu'i min lahamil ibli. Bayan da malam ya magana dangane da alwala, sai ya fara magana dangane da wani abu daga cikin abubuwan da ke karya alwala, shine fitar maziyi, da kuma cewa shi maziyi ya sha bamban da abubuwa da yawa da ke karya alwala. Domin idan maziyi ya fita bayan alwala ta karye, in an je ba a yi tsarki sai an wanke azzakarin gaba daya, sannan sai an wanke ƴaƴan marainan gaba daya, sannan kuma sai an yayyafa ruwa a jikin al'aura, kuma sai an yayyafa ruwa a jikin tufafi. To kaga daga cikin duk abubuwan da ke karya alwala, babu wanda ake mishi irin waɗannan kai da komowa idan ba abu ne ya tafi zuwa ga alhadathul akbar ba, kamar janaba ko makamantan haka. To ko da janaba ce kuma ta kama haka, ba za a ce sai ka zo ka bayan ka wanka kuma sai ka yayyafa a al'aura ka, sai ka yayyafa a tufafin ka ba. Amma in muka dubi yadda hadisan nan suka zo, duk sai da muka ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da waɗannan abubuwan da muka ambata. Matsala dangane da raƙumi, cin naman raƙumi yana karya alwala. Wannan shine abin da musulunci ya zo da shi, kuma shine abin da ya tabbata a cikin sunna, tare da cewa matsala ce wadda yake malamai sun yi saɓani a kai, har kuma mazhabanci ya shigo cikin abin. Ma'ana ƙoƙarin kare mazhabinka ya kai ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya. Duk za mu bayanin waɗannan insha Allahu ta'ala. Amma kafin komai, bari mu ji menene ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Babin da ke bayani akan yin alwala saboda an ci naman raƙumi, ya ce alhadithu samin wasaba'una an jabir bin samura أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم. Hadisi na 78 an Jabir bin Samura, daga Jabir dan Samura, ɗaya ne daga cikin shahararrun malamai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce da shi atawaddau min luhumil ghanami, zan yi alwala saboda na ci naman akuya ko tinkiya, wato ƙananan busashe. Kala in shi'ita fatawadda, in ka so ka yi alwala to sai ka yi alwala. Wa in shi'ita fala tatawadda, in kuma ka so to ba sai ka yi alwala ba. To yanzu wannan nassin rabin shi na farko ya hukunta cewa cin naman akuya ko tinkiya yana warware alwala, kuma yana wajabta alwalar. Amma kuma nassi na biyu sai ya canza hukuncin, ya nuna ashe ba abin haka yake ba. domin cewa in shi'ita fatawadda in kaso kayi alwala. To wannan nassin a zahirin shi da cewa kayi alwala in kaso sai yake ishara zuwa ga wajibi, amma kuma ba wajibi bane a zahiri. Domin me? Domin maganan mashi'a da ta zo a ciki ba ya ce mishi tawadda yi alwala, to ya nuna qati'an dole ne yin alwalar kenan. Amma sai ce in shi'ita fatawadda, mashi'a da ta zo da aka danganta zuwa ga mai sake alwalar sai ta sarrafa da abin daga wajen ci sai koma mustahabbi. Don daga ƙarshe ga shi sai ƙara da cewa in shi'ita fala ta tawadda, in kuma ka so shi kenan ba sai ka yi alwala ba. Sai malamai suka ce idan mutum yana da alwala sai ya ci naman rago ko naman akuya ko naman tinkiya ko naman taure, to alwalar shi ba ta kare ba. Ina fatar mun gane. Anan in ya so zai sake yin alwala. To wannan kuma jimilla ya shiga ƙarƙashin jimilla umarni ne na cewa dama mutum in ya so ya sake alwala ko da ina da alwala zai iya yin alwudu'u ala alwudu'i, yana da alwala zai iya sake alwala. Abu na farko. Abu na biyu zai zo a ƙarƙashin umumin wata magana wadda za mu zo mu samu wadda tana da alaƙa da wannan, ita ce cin alwala daga abin da wuta ta taɓa jimillar shi. Anan kuma ba sai ya shafi naman tinkiya ko naman raƙumi ko makamantan haka. Don haka a taƙaice wannan maganar tana hukuntar da cewa cin naman akuya ko tinkiya baya karya alwala, sai dai in mutum ya so to ya yi alwalar shi ne ya fi. Amma kuma in ya so zai iya yin sallar shi tare da wannan alwalar tashi. Kana sai shi mutumin ya ce atawadda'u min luhumil ibli, to zan sake alwala saboda na ci naman a raƙumi. Kala na'am, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ee, to cewa ee ya ainihin amsa tambayar. Sai ya yi jawabul hakimi sai ya ce tawadda'u min luhumil ibli. To wannan jawabul hakimi din kuma litta'kid ne, don ba wani sabon hukunci ne zo da shi ba, maganar da ya amsa mishi ce sai ya ƙara fito da ita ƙarara cewa dai in zan in na ci naman raƙumi zan sake alwala, sai ce mishi eh, wannan amsar ta isa ai. Amma sai sake sarraha ya fito ƙarara ya ce tawabba kayi alwala min luhumil ibli saboda cin naman raƙumi. To wannan sai wajabta lallai in an ci naman raƙumi to alwala ta kare sai ainihin an sake wannan alwala din. Kana sai ce usalli fi marabidil ghanami, to zan yi sallah, ya halatta in yi sallah a wurin da ake ɗaure awaki wato garken awaki da tumaki? Kana na'am, sai ya ce eh ya halatta. Kana usalli fi mabarikil ibli, to wuraren da raƙuma ke durƙusawa, garken raƙuma ko wuraren da raƙuma ke durƙusawa, ya halatta in yi sallah? Kala la, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a. Malam yace akhrajahu muslim, muslim ya fitar da wannan hadisi a ƙasa. Malam samir ya ce rawahu muslim, al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 360. To kamar yadda muka faɗi babu shakka wannan hadisi ya tabbatar da abin da ka ji a cikin shi din, da kuma wasu hadisi waɗanda za mu zo mun tattauna za mu ainihin yi bayani a ƙarshe insha Allah. Sai ce wa akhraja abu dawud عن البراء بن عازب مثله. أبو داود وافتر بإر ونن حديث لدى صحابي براء بن عازب أقصى معنى سمير يتي الصحيح ونن حديث يا إن جنت رواه أبو داود. أبو داود ورويتوش ألم بات أريد إيد تمانين بهدو ولفه بعد لفظ لك. عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوى من لحوم الإبل. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin alwala saboda cin naman raƙumi. Fa qala, sai ya ce tawadda'u minha, ku yi alwala saboda kun ci naman raƙumi. Wasu ila an luhumil ghanam, sai kuma aka sake tambaye shi game da cin naman akuya ko tinkiya ko rago ko makamantan haka. Fa qala, sai ya ce la tatawadda'u minha, kar ku sake alwala saboda kun ci daga ainihin wato naman su. To anan wannan hani ne wanda yake hukunta in kai alwalar ta zama laifi. To da ba waɗancan nasoshi da muka ji na hadisin Jabiru ɗan Samura, ba sai a ce yin alwala in an ci naman akuya kuma ya zama laifi. Don ga wannan nasin cewa yake la tatawabba'u. Ina fatar mun gane. amma wannan sigar ba za ta fa'idantar da haka ba. Shi yasa ake so in mutum ya karanta usulul fiqh ya bada muhimmanci game da siyar na al'amur wa nahyu. Akwai idda umarni zai zo ya zama wajibi, akwai idda zai zo ya zama mustahabbi, akwai idda zai zo ya zama ja'izi. Idan umarni ya zo bayan hani, to ya zo ne don ya ɗauki hanin da aka yi kawai, ba ya zo ne don ya kawo wajibci ba. Da Allah maraukakin sarki yake magana dangane da ranar juma'a, yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi. In an kira sallah ranar juma'a, ku kintsa ku tafi ambaton Allah, shine sallah kenan. Can kuma sai yake fa idza qudiyatis salatu, idan aka gama sallah fantashiru fil ardi, to sai ku shiga kuma cikin harkokin duniya. To cewa ku shiga harkokin duniya yanzu wannan umarni ne, amma ba dole ne a bi shi ba, don ya zo ne don ya ɗauke wancan hanin da aka yi da cewa wazarul bai'a, da aka ce fas'au ila zikrillahi wazarul bai'a, ku bar kasuwanci. To yanzu sai aka ce fas'au, to ku tafi. To wannan umarnin ya zo ne don ya ɗauke wancan. Don haka idza jaa al-amru ba'da an-nahyi iqtada al-ibaha, kada al-ibaha, halaki yake nuna kawai. Mutum ne ka ce mishi kar ka zauna, shi kenan sai ya tsaya. Can kuma sai ka ce mishi to zauna, to yanzu wannan to zauna ɗin ba dole ya zauna ba, domin dama ya yi yunƙuri zai zauna ne don rajin kanshi, sai ka hana shi. To da ka hana shi kuma sai ka ce to zauna, to in ya ga dama zai iya tafiya shi ba zai zauna ba, don dama umarnin asali ba daga gare ka ba ne na ya zauna ɗin. Yanzu wannan naka umarnin ya zo ne don ɗauke abin da ka hana shi. To wannan mamin da ya zo a nan da ya ce la tatawadda'u minha, kada ku sake alwala saboda kun ci naman raƙumi. To wannan umarni ne ba na ainihin tahziri ba, sai dai umarni ne wanda ya zo ya nuna halaccin rashin sakewar shi ma. Dalili da mai dalili da wancan hadisi na Jabir ɗan Samura, wanda yake nuna cewa in ka so ka sake za ka sake, in kuma ka so shi kenan ba sai ka sake ba. Wasu ila anas salatu fi mabarikil ibni, sai kuma aka tambaye shi ina hukuncin yin sallah a wurin da raƙuma ke durƙusawa. Faƙala, sai ce la tusallu fi mabarikil ibni, kar ku yi sallah a wuraren da raƙuma suke durƙusawa. Fa innaha min ash-shayatin, domin waɗannan na daga cikin dandali na shaiɗanu, wato matattarar shaiɗanu. Wasu ila anas salatu fi marabidil ghanami, sai kuma aka sake tambaye shi ina hukuncin sallah a garken tumaki. Faƙala, sai ce sallu fiha, za ku iya yin sallah a ciki. Fa innaha baraka, domin wuri ne mai albarka. Malam Samir ya ce wa sawati bi raqam as-sani wal khamsina ba'da al-mi'ati al-ula, wannan hadisi zai zo bayan lamba ta 152 insha Allah. To anan wannan hadisi ya fassara mana wasu abubuwa da dama waɗanda suka zo a rufe a cikin wancan hadisi. Wancan hadisi bai bayyana asalin sirrin da yasa ba za a yi sallah a wurin da raƙuma ke durƙusawa ba. Ashe sirrin shine matattara da ta shaytanu, kamar yadda wasu hadisan suka zo suka bayyana cewa ai asalin su raƙuma an halice su ne daga shaiɗanu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saman tozon kowane raƙumi akwai shaiɗani, na haka ya ƙarfafa lallai in za a hau raƙumi a yi bismillah. Sai ya ce ba ku ganin yadda idan raƙumi yake ne? To idan ka ɗauki littafin Kitabul Hayawan na al-Imamul Jabir da kuma littafin Hayatul Hayawanul Kubra ta al-Imamul Damiri, waɗannan littafan za su fassara maka ka ga ma'anar waɗannan maganganu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Babu shakka al'amari dangane da raƙuma akwai shaiɗanci a cikin al'amuran raƙuma masu ɗimbin yawa. To amma da yake Allah ya halatta a ci naman shi, to halal ne a ci naman raƙumi. Babu wani dalili. Duk waɗannan maganganun da za a ce ai daga shaiɗan aka halicce su, gaskiya ne, ai a saman tozonsu akwai shaiɗan. Annabi ya ce ba ku ganin idan ne? Ibnu Majah ya rawaito waɗannan hadisai da isnadai ingantattu, duk suna tabbatar da ɗabi'u ne na asalin madda da aka halicce raƙumi da su, da kuma irin ɗabi'un halayen shi. Amma ba su haramta cin naman shi, kuma ba su haramta hawan shi, ba kuma su haramta kiwon shi. Amma duk wanda ya ƙware game da mu'amala da raƙumi, ya san raƙumi hatsari biyar dabba ce. na fatar mun gane Allah ya dauke kin san ce ke muke mu to dan gane da yin sallah a madaura raquma a wurin tsuguna raquma ku bambance jama'a domin akwai wasu hadisi da suka faru so da dama mutane suka kasa fahimtar su wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo raquma ya kwantar da ita sai ya fuskante ta yi sallah sai ta zama sutura sai wasu suka ce to kun ga waɗannan hadisan sun yi karo kenan sai aka ce a'a babu karo ko ta wata hanya domin abinda ake nufi da madrusa raquma shine wurin da ya zama garken su ba wai inda aka jawo raqum yanzu aka kwantar da shi ba ba a hana sallah a wannan gurin ba na biyu ko da haka ne to aiki ne karo da magana a ka'ida ta ilimin usuli kuwa idan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kada a yi kaza a aikata kuma sai aka ga yayi wannan abu sai a ce to alqawlu muqaddamun ala alfi'li ana gabatar da maganar shi akan aikin shi ko da haka ne to anan za a aiki da maganar shi ne ba za a aiki da aikin shi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka to sai malam yace alhadithu 80 حديثي نتمانين وعن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل من ذلك الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكمنا حديثي كتوى كي صلى daga ainihin wato nama raquma in kun ci nama raqumi to sai ku sake salla wato sai ku sake alwala wala tawaddu amma kar ku sake alwala min luhumil ghanami dan kun ci naman tinkiya ko nama rago wa sallu fi marabidil ghanami ku salla a wurin da ake daure tumaki wala tusallu fi mabarikil ibli amma kar ku salla a wuraren da raquma ke durkusawa wannan hadisi malam samiru yace sahihun sun hadisi sahihi ne rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi a mujallabi na 4 shafi na 552 amma bi sanadin da'ifin kaji ilimin hadisi sun hadisi sahihi ne amma wannan isnadin da malam ya kawo isnadi ne da'ifi to amma me yasa ya zama sahihi sai ce illa annal hadisa sabiqa tashallahu hadisan da suka gabata su za su zama shaidar shi sai ya zama sahihi domin ka duba ma'anar su ɗaya masu zama kusan duk sun yi ɗaya wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da in baka ƙware a cikin hadisi ba sai ka je kana zargin malaman hadisi haka aka samu wasu ɗan bana bakwai suka rinka wa Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai su ce a littafin shi kaza ya ce hadisi kaza ba isi ne a littafi kaza kuma ya ce wannan hadisin sahihi ne a can ya ce isnadin da'ifi ne a nan kuma ya ce hadisin sahihi ne don haka maganganu ne waɗanda hanyar da wannan labarin ya zo ba mai kyau ba ce amma shi labarin ya zo ta wata hanya mai kyau wannan ai abu ne mai saukin a fahimce shi to wani lokacin yakan yi ibhami in ya kawo hadisi sai ce da'ifun can wani wuri kuma sai kawo shi sai ce sahihun sai ka ga lafazin ɗaya ne yana nufin wannan isnadin da'ifi ne wancan isnadin sahihi ne na fatar mun gane Allah ya taimaka abubuwa ne suna buƙatar bayan ka karance su a nazariyarsu kana buƙatar kuma ka ƙware game da tatbiqin su shine bayan ka karanta theory sai kuma ka karanta practical kuma shi ilimin hadisi kashi 15 din shi ne theory kashi 85 din shi duk practical su ana nuna maka shine a aikata ka goge sannan ka rinka yawan karanta irin wannan aikin da malamai suke sai ka samu ka kware sannan kai kuma a jawo wani hadisi a baka a ce ka je kai takhrijin shi ina fatar mun gane Bahaushe da kanshi yayi hikima da yake ba a bori da sanin jiki ko to balle ta ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an zage Allah ya taimake mu الحديث الواحد والثمانون وعن أسيد بن عبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل قال توضأوا من ألبانها وسئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأوا من ألبانها أخرجهما الإمام أحمد في المسند هل هو أن حديث النتمان عند قيل وصحابي أسيد بن عبير shi ma wani babban wani ne na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga karama yazo yi hira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faduwar gaba cewa to yanzu dare yayi yaya ma zai iya gane hanya yaya ma zai yi kaza kaza da ya fito kawai sai ga haske na bin shi ta gaban shi kamar fitilar mota bai san daga ina hasken yake ba har sai da ya shiga gidan shi ya kwanta wannan yanzu ne sai aka faɗa riƙa a ita samun albarkacin shi yanzu ina fata an gane sai ta cin tabarruki yanzu amma su gari yawa ba wani celebration ma da za a yanzu in ka samu wannan yanzu a duniya yanzu za a ji a BBC a ina a ita celebrate sai wani sabon wali ya fito wali mai haske وصلى الله بدورين كان يكي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سو الى ان البان الابل ان تنبئ من زن الله انا حكمتم متمن ده yana da alwala sai shanonar raqumi kana yace tawaddu min albanha in kun shanonar raqumi to ku sake alwala wasu ila an alban alghanam sai aka tambaye shi to nonan akuya da tinkiya fa fa kana sai yace la tawaddu min albanha kar ku sake alwala don kun sha ainihin nonan akuya ko nonan tinkiya akhraja kuman imam ahmad fi al-musnad wadannan hadisi guda biyu da wancan na 80 din na usayd din da wannan da dukkan su al-imam ahmad ya fitar da su a cikin littafin shi al-musnad anan kafafu malan famili yace da'ifun sai dai wannan riwayar da ke magana akan nonan raqumi da nonan tinkiya to wannan riwaya ce da'ifiya رواه احمد الامام احمد يروي توتا مجلد نهب الشافي ن 352 بسند فيه ضعف وانقطاع ده اسناد ده yake da rauni da inqita'i isnadin hadisi kan samu kansa matsaloli ta hanya biyu hanya farko ita ke kira al mardud li sabab saqat fi al isnad hanya ta biyu ita ke kira al mardud li sabab ta'anin fi al rawi المردود لسبب سقط في الاسناد شيني لاباري يتهو تريان تريان سي اتي دغوا دغواني شيوانا دغوا شيوانا دغواني شيوانا دغوا شي دغواني سي ابينتكا تكانين متاني غدا ديو سي اتفطر دوشن حدوسو مثالي ونن ان هايبي شي 1960 يا تاشي يكراتين شي زوا 1980 يا رسو هذا شكرا 20 يا دنيا sai wani ya zo ya bada labari ya ce daga wannan da ya rasu a 1980 shi kuma sai aka bincika yaushe aka haife shi aka samu an haife shi 1983 sai a ce kun ga ba su taɓa shakar iskar duniya lokaci guda ba to in kiɗa'i ya faru to wannan ɗaya daga cikin misalai ne wanda kashi biyar misalin yake na ainihin al-mardud li sabab saqatin fil isnad kun da ya faru a isnadin wannan hadisi an samu inqita'i ma'ana an samu rashin haduwa tsakanin wanda yake ya karanto da wanda ya karanto da gare shi sannan akwai al-mardud li sabab ta'anin fil rawi akwai mutumin da za a ki karban hadisi a wurin shi saboda me saboda an soki mutuncin shi waɗannan kuma dalilai su kuma guda goma ne akwai mutumin da za a soki mutuncin shi ta hanyar halin shi maƙaryaci ne ko misali mutumin banza ne ko yana da wasu munanan halaye ko kuma za a ki karɓe ne saboda akwai matsala tattare da haddashi waɗannan dalilai in ka tattara su gaba ɗaya za ka same su guda 15 su ne dalilan da suke sa malamai suke ƙin karɓan hadisi sai ka je ka karanta ilimin mustalahul hadisi a gaban malamai da suka sani suka iya suka goge suka nuna maka sannan za ka iya fahimtar su ba haka ba sai dai ka karanta nazariya ka fahimci nazariya a rude Allah kiyaye sai ce fa fi sanadin al-hajjaj ibn arta a cikin isnadin wannan hadisi akwai al-hajjaj dan arta wa huwa fa'isun mutum ne mai rauni kun ji illar da'ifanci an fahimta wannan al-mardud li sabab at-ta'an fi rawi tuhina fi hadha ar-rawi ala wa huwa al-hajjaj ibn arta لضعف فيه هذه الا الاولى والثانيه فيه كما انه من روايه عبد الرحمن بن ابي ليلى كما يدكم اذا وانا حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى يكي رويته عن اسيد بن خدير يتي ده اسيد بن خدير ولم يسمع منه عبد الرحمن بن ابي ليلى شي كما بيجي حديثي اورو اسيد بن خدير ده كون ان سامي انقباءي دي na fatar mun babu. To idan kun fahimci bayanan da ke za ku gane waɗannan su ne ainihin wato bayanan da ke tabbatar da cewa wannan ainihin wato hadisin to ya zo ya saba ko ya zo da ƙari na hukunce-hukuncen da suka tabbata a cikin hadisi sahihi. Abin da ya tabbata a cikin hadisi sahihi shi ne mutumin da ya ci naman raƙumi a lulashi takare, bayan nan fa mutumin da ya sha naman raƙumi a lulashi ba takare ba, dalili don hadisin bai tabbata ba. To takaribin farko da yawan hadisin kenan wannan. Da ya sake zuwa sai ya ce lamba ta hudu kuma ya ce rawahu Ahmad, ya ce al-Imamu Ahmad ya rawaito, sai ya sake maimaita wannan. To wannan ina jin aikin inji ne wannan kuskuren, don abin da ya rubuta harafi da harafi shi ne ya sake rubuta a lamba ta hudu. Ina fatar mun gane wannan. Na yi tambihi ne saboda waɗanda ba su bi karatu a kafet, wato inji ne ya sake ya fitar da lamba ta uku ya faɗi takhrijin, sai ya sake fitar da lamba ta hudu kuma sai ya faɗi takhrijin. Dama Samir yana nan yana cikin aikin sake duba wannan littafin, yana sake ainihin ƙara yi mishi ta'aliqat, don akwai wasu wurare waɗanda a matsayin shi na babban malami yana ganin waɗannan wuraren ba sai an yi ta'aliqi ba, sai an ce komai a kai ba. Amma kuma mu a matsayinmu na ɗalibai kuma masu cuɗani da ƴan uwanmu ɗalibai, muna buƙatar wasu abubuwa a faɗaɗa sharhi a kansu. Shi yasa sai na rubuta mishi wannan iqtirahin, wannan buƙatar a rubuce, kuma ya amsa ta. Sai na ƙara da cewa umdatul ahkamu sughra, ma wannan da ta shahara wadda ita ma yi tahqiqin da ta takhrijinta, yayi mata ta'aliqat ire-iren waɗannan waɗanda wannan ta'aliqin shi zai ƙara wa abin armashi. Dan bulugul man ɗin shi ma bugun da ya na farko har zuwa bugu na bakwai duk babu ta'aliqi a jiki. Da ya zo bugu na takwas ɗinnan ne da muke karanta shi ne ya shigar da waɗannan ta'aliqat, kuma sai suka zama ta'aliqai waɗanda suke mumajjadai abin yabawa. Ina fatar mun gane. Don haka samu irin haka a umdatul ahkamis sughra, sai ku ga abin ya zama ya ramba da waje yadda ya kamata. Allah ya taimaka. To matsala dangane da cewa nama raƙumi yana karya alwala, kamar yadda nace matsala ce hatta cikin sahabbai jama'a, hatta Abubakar da Umar da Usman da Ali, waɗannan al-khulafa'ur rashidun suna ba da fatawa saɓanin wannan hadisin. Me yasa malamai suka yanke jazman cewa hadisin ne ba su sani ba? Yana daga cikin hadisan da malaman hadisi suka tabbatar da cewa kaga al'amarin ilimi ba abun mamaki ba, ba su ce abun mamaki ba, sai suka ce ji al'amarin ilimi, ga wasu dokoki, wasu matsaloli da annabi ya karantar, amma khulafa'ur rashiduna ma ba su san su ba. Daga ciki akwai wannan. To wasu sai suke ganin to in har khulafa'ur rashiduna ba su san wannan ba, to abin sun ƙara samun hujja. Sai suka ɗauko wasu hadisai da suka zo umumai waɗanda zan yi ishara a kan, sai suka ce sun soke wannan. Yo ai am ba ya soke khas, am ɗin su ne hadisan da manzon Allah ya magana a kan cewa wanda ya ci duk abin da wuta ta taɓa to ya sake alwala. Sai suka ce to hadisan nan na maganar cin naman raƙumi tunda ainihin wato suka zo a ƙarƙashin waɗannan abubuwan, to kamar yadda aka ce an soke waɗancan hadisai a matsayin wajibi mutum ya sake alwala, don fatawar daga annabi farkonta shi ne wanda duk ya ci abin da wuta ta taɓa jimillar shi ko menene, ta ga wannan ko da biredi ne yake nan, to mutum zai sake alwala. To sai daga baya annabi ya sassauta hukuncin daga farlanci sai ya mai da shi mustahabbanci. Sai suka ce to wannan waɗannan hadisan na naman raƙumi ma sun shiga ciki. Sai aka ce a waɗancan ai am ne, domin ya zo ne ya mamaye duk abin da wuta ta taɓa, wannan kuwa ya ware khas ne. To sai suka ƙarfafi kansu da kuma waccan maganar cewa to ai ga Abubakar da Umar da Usman da Aliyu, fatawarsu dukkansu ta haɗu a kan cewa mutumin da ya ci naman raƙumi ba sai ya sake alwala ba. Kuma duk waɗannan fatawoyi sun inganta daga gare su, sai dai babu hujja a ciki. Sai suka ƙaro kuma da abin da bai inganta ba, ita ce shahararren ƙissa da duk wani malamin fiqhin zaure in bai hankali ba ya gaje ta. Ita ce ƙissar cewa ai ma sirrin yin ainihin alwala in an ci naman raƙumi sirri ne wanda yake da alaƙa da mu'amalantar ɗan adam,
wato annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda ya iya mu'amala ya iya mutunta mutane ya iya rufawa mutane asiri sai aka ce yaya abin yake sai suka ce ai wata ran an yi karatu bayan magruba sai annabi ya gane wani mutum yayi tusa a lulle shi ta kanni sai ya shiga cikin gida sai ya taho da naman raƙumi soyayye sai ya raba wa duk jama'ar da ke zaune cikin masallacin da suka tafi ya ce to shikenan duk wanda ya ci naman raƙumin nan to ya sake alwala sai suka ce to kun ga wannan riwayar da ta bayyana sababin rubul hadisi ta fitar da asalin sirrin da ya sa aka farlanta alwala a waɗannan hadisan sai nawawi ya ce kaito sai dai kuma bayyana riwaya sahihiya ta zo a samu sababin wurudinta kuma ya zama batili kuma a haɗa a hukunta wata riwaya sahihiya da wannan riwayar wadda take batila wata riwaya batila ce bata inganta ba riwayar cewa wai an zo da naman raƙumi an raba wa mutane sai aka ce kowa ya alwala sakamakon haka wannan riwaya malaman fiqhin malikiya da waɗanda ba su yarda da ainihin wannan fatawoyin ba su ne suke kawo ta amma gaskiya ba ta da asali ko misali zarratin ku karanta littafin al-minhaju bi sharh muslim ibn al-hajjaj sharhin sahihu muslim don haka muna kira zuwa ga malikiya da mutamalika waɗanda ke hujja da waɗannan kissoshi shahararru irinsu guda biyu ne da kuma ta ranar juma'a kissa sulaik al-ghatufani ya zo ya zauna a masallaci annabi ya tsaye da huduba ya ce kayi nafila ne raka'a biyu sannan ka zauna ya ce ya ce to tashi kai sallar nafila raka'a biyu amma ka takaita su sai annabi ya ce daga yin ɗayanku ya zo masallaci ya samu limami ranar juma'a yana huduba kada ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu amma ya takaita su anan ma sai suka sake kawo wata kissa ta ƙarya wadda wai ke nuna sababin wannan maganar shine wai talaka ne ya je gida wa annabi wahala kukan wahala abinci da sutura sai annabi ya ce to shikenan ka zo masallaci daidai lokacin da ina huduba zan saka ka tashi domin jama'a su ga talaucin ka su taimaka maka wannan magana ma nawo ya ce magana ce wadda batila ba ta da asali malaman hadisi suka ce batil ko la asala lahu ai isnadi ma babu ba idda aka rawaito ta kawai magana ce ake yawo da ita a baki idan mutum yana so ya kawo sababin wurudi na hadisi ko sababin nuzuli na aya ya tabbatar da cewa sababin nuzuli din na ayar ko sababin wurudi na hadisin ya tabbata wannan ita ce ka'ida asasiya domin ayar da ka kawo ta tabbata ayar Qur'ani ce to ka sani da cewa kawo sababin nuzuli fassara ce ga ita ayar domin sababin nuzuli na aya yakan buɗe ma'anar aya daga yadda ake ganinta yakan takura ma'anar aya daga yadda ake ganinta haka hadisi yanzu waɗannan hadisai idan ya tabbata waccan magana da aka danganta ta kawo soyayyen raƙumi to kaga ta zo da fassarar da ta nuna cewa hadisan an shafe su ba za su yi aiki ba don haka malamai suka ce kamar yadda za a tabbatar da asalin riwaya ingantacciya ce to sai sababul wurudi ma ya zama ingantacce malamai kuma sun yi rubutu dangane da asbabul wurudi na hadisi su al-Imam Suyuti sun yi littafi da na sani mafi girma akan haka tare da cewa bai rike sunan mai littafin ba shine littafi mujalladi uku ne ina jin al-Imam al-Qari ne yanshi abin nan Mulla Ali ibn al-Qari amma ban tabbatar ba mujalladi uku ne yana kokarin kusan duk wani hadisi da ka sani sai ya kawo mai sababul wurudi amma abin mamaki mafi yawancin asbabul wurudin da yake kawowa kuma ba su tabbata ba su domin wani lokacin takallus ne da ta'assuf kuntatawa kai ne da wahalar da kai da kokarin jujjuyar da nafsi ka ce sai ka kawo mai sababul wurudi don ya kara fadi ko kuma don ya tsuke ko don a ce an share shi ka bar nafsi a aiki da shi li anna al-ibrata bil lafzi la bis sababi innama as-sabab yu'inu ala al-fahm as-sahih in sahha idan shi sababin ya inganta to yana taimakawa ne wajen kyakkyawar fahimta in ku bai inganta ba to babu bukatar shi don karshen ta zai lalata asalin nafsi dan haka jama'a wanda duk ya tuna mai raƙumi sai ya sace alwala to saboda yake akwai yan islamiya da dadin yan islamiya galibi yan islamiya kuma sai aka koya musu wani irin lalataccen larabci sai aka koya musu anihin aljazur sun fara kuni ko to dan haka da mai ishmawi ne yazo yake magana ne yake cewa cin naman jazur ba ya kare alwala sai kuma da aka tayi sai aka yi kwaba akan kwaba ita maganar da ya fada kuskure ce cewa ba ya kare alwala to wajen fassara kuma sai aka ce aljazur tsohon raƙumi to wannan cewa tsohon raƙumi kuma sai ya ƙara kawo wani sharri cewa to yanzu in tsohon raƙumi ne kenan to ba ya karyawa to in yaro ne naman yaron raƙumi fa yana karyawa kaga kuma wannan wani takalluf din ne daban
Allah ya kare to kun ji dan haka cin naman raƙumi yana karya alwala tana karyewa kamar karyewar da take a tusa dole ne a sake alwala wannan ita ce magana ingantacciya kamar na ce ku karanta wancan littafin sharhin sahih muslim kuma kuma da hadisan nan na manzon Allah ai su kansu san isar sannan kuma ku karanta littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna Allah ya taimaka babin idza shakka fil hadasi na'am
jazur raƙumi kawai in ana maganar buga ne kake bambancewa a wani dattijo ya shigo masallacin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ya fito ya alwala ya sallah cewa wani dattijo ya fito wannan ya lazi ya shigo ya lazinta kenan dattijo ne zai yi sallah da alwala kawai shi ne wato matsala dangane da ilimi na fassara dole ne in an koya mutum karatu sai an koya mishi ilimi na fassara da tarjuma shi ne suke kira translation techniques in baka iya fassara ba za a yi ta samu matsala nan na gaya muku a nan masallacin ne ya kai wajen shekara goma mata suka gaya min tambaya suka ce an fassara musu hadisin nan na sadaka hadisin sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu suka ce a fassara musu cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya sadaka da wata sadaka to kaga sai fassara sai ta bansu sai suka fahimci mutumin da ya sadaka da wata sadaka ma'ana wanda aka bashi sadaka shi kuma ya dauke ta ya bada ita sadaka shi zai samu falala wanda wa rajulin tasaddaqa bi sadaqatin sai kace da mutumin da ya bada sadaka sai Bahaushe ya fahimta kawai dan haka in ka zo fassara sai ka rinka lura akwai inda za ka yi fassara ka ɗauko zahirin abubuwan kalmomin ka fassara ta fita akwai inda yake ma'anar abin za ka kawo ka ajiye in ba haka ba za a samu matsala don haka a wajen fassara ake duba al'adar mutane ana duba al'adar mutane wajen yi musu fassara in ba haka ba sai a zo a samu matsala ko mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am ina ko ta fi sunna mai raƙumin ka ci ko kai da kafa ka ci ko kunni haka maka dandan shi ka ci nama raƙumi kawai ka ci nama raƙumi a'a nuna ai ba ya ɗaukan hukuncin nama wa alaikum salam kashin tunkiya ba na jasa ba ne kashin akuya ba na jasa ba ne fitsarinta ma ba na jasa ba ne ko ya shafe ka babu komi sai dai ba cewa aka yi wai ka je ka shafa shi a duka ba yi mana alalata kari kamar yadda in fitsari kai ko kashi kai haka shi ma ka tuna mara kuma ai na faɗi wannan Allah ya taimaka babu ita ga wani babi idza shakka fil hadasi idan mutum ya shakka game da karyewar alwala ko kuma ya shakka game da tsarki ko ya shakka game da najasa wannan kalmar hadas kalma ce daga cikin abubad tana iya daukar abu da aka san shi misali idza shakka fil hadasi idan mutum ya zo yana shakka ko alwalar da yake da ita ta karye ko ba ta karye ba shine idza shakka fil hadasi sai zo yana shakka shin sa'ad da ya yi fitsari ya yi alwala ko bai yi alwala ba kaga na farko yana da yaƙinin yana da alwala sai shakka ta zo mai ko ya yi fitsari ko bai yi fitsari ba, kun gane? Nan kuma yana da yakinin ya yi fitsari, amma sai kuma shakka ta zo mishi akan cewa bayan wannan fitsarin ko ya yi alwala ko bai yi alwala ba. Kun fahimta? Duk wannan babin zai wadatar mana game da amsa waɗannan tambayoyin.
Malam yace al-hadith al-thani wa al-thamanuna عن عباد بن تميم عن أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. لدى عباد بن تميم عن أنه لدى ببا شي ببا أنه أبا wannan kalmar za ka ga Hausawa galibi ba su da ita, duk fatanci ne. Ina fatar mun gane. Kada yake shukiyar ilan nabi sallallahu alaihi wasallama, an kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama, aka ce ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati, mutum ne ya rinka shakka cewa yana jin wani abu a sallah, yana cikin sallah sai ya rinka jin cikin shi yana juyawa, sai ya shakka ta zo mai ko tusa ta fita ko ba ta fita ba, ko fitsari ya dugo ko bai dugo ba, ko kashi ya fita ko bai fita ba. Misali yukhayyal ilayhi, al'amarin yana ruda shi. Kana sai annabi yake la yansarifu, kada, ma'ana ba zai juya ba. Bari mu fassara mana yadda mu, ba zai juya ba, ba zai yanke sallah ba hatta yasma'a sautan, har sai ya ji karar tusa أو يجد ريحا كوى جوار توسى. متفق عليه بخاري ومسلم سكأينه الرويت والحديث. ولما تتي ما لم يسكي كلا انت ما تقوم بانت آيات تقوم بانت وسكي اليكين لا يزول بالشك يكين بيبشوا دشك. مثالي كما بيكين كما بألولاء amma sai shakka ta zo ko ka yi tusa ko ba kai ba, sai suka ce ka jefar da shakkar ka je ka yi sallar ka alwalaka nana. Shi ne al-yaqinu la yazulu bi-shakki, ka'ida ce fiqhiyya. Waɗanda ba su goyi bayan ta ba su kuma sai suka ce al-yaqinu yazulu bi-shakki, yaqinin da kake da shi to yana iya gushewa idan shakka ta zo. Don haka in ka karanta izuwa cikin fiqhin malikiya sai su ce al-qarqaratu shadida, da ka ji kullum to kauce, cikin ka yayi kuka yayi irin wannan karjaji haka, ko kuma ka ji ainihin cikin ka ya rikita sai shakka ta zo ko tusa ta sulluko ko ba ta sulluko ba, sai ka ce wuce kawai ka fita daga masallaci. A malikiyance kenan, amma fa ka ji nafsi abinda yake cewa ba za ka yanke sallar ka ba har sai ka ji karar tusa, in ba haka ba sai ka ji warinta. Amma ta kai ma shedancin shedan har yankan zaro wani abu daga duburaka sai ka ji kamar wani abu ya fito, to jin wannan abin ihsasi feelings kada ya sa ka yanke sallar har sai karar ku warin. Amma jin an zaro wani abu sirri haka ka ji kamar wani abu ya fita, kamar ka abin nan sai ka ji wayi ko kara, in ba haka ba shedan zai wasa da hankalinka. Azan kullum shedan yana neman weak point ɗinka ne, ta ina zai gano magwanka. In ya gano magwanka shakka ce ko, to zai tafa ka gaba. Da za ka fara sallah a zahar tun karfe 12 na rana har karfe 4 ba zai baka ka gama ba. In da ya gano shakka ce, don da ka zo ka fara shi kenan, in har ya cire maka shakkar ya gaba zai kaga gashi game da alwalar, sai ya saka maka shakka ko ma ka shafi kanka tukuna ko baka shafi kanka ba, farkon ma ka kurkura baki ma kuwa haka sai ruwan ma tukuna ka tabbatar mai tsarki ne. Haka ka karanta Ibn al-Jawzi a cikin littafin Talbis Iblis da Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Izafatul Lahfan min masayidi shaitan, shaitan yana da fatsa, yana da tarko da yake watsa wa mutane.
to daga ciki akwai shakka, daga ciki akwai hila. Shi ne Allah ya haramta abu sai kawo maka wani techniques, wasu waye da logistics, sai ka je ka rinka yin abu, sai ka ga cewa ai ai da kaza ne, to ba komai, ai da kaza ne, to duk hanyoyin shaytan ne. Allah kuma ya ce ma tattabi'u khutuwati shaytan.
Malam ce muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ainihin ruwaito shi. Ya sha kafa malam ya ce rawahu al-Bukhari, al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 137 wa Muslim da al-Imam Muslim a lamba ta 361 wa Ammu Abbad ibn Tamim, bakkan Abbad dan Tamim din nan kun ga an kawo shi a ibhamance, wato ba a ambaci sunan shi ba, an da yake bakkan Abbad dan Tamim.
To kuma malaman hadisi sun ce ba a karɓar riwayar mubhami ko da an ɓoye sunan nashi da lafazi na adalci, istifna'in shi ne sai dai in sahabi ne, kamar a ce an rajulin min siqati sahaba, daga cikin wani mutum cikin amintattun sahabbai, ko an rajulin min sahaba, amma kawai a ce an rajulin ko an fita ko an ruba khairu ahlil kufa, ba za a karɓa ba kamar yadda Sufyan ats-Tsauri yake yi. To an Abbad din sai ce, to gashi shi ne sai ke cewa Bukhari ya ruwaito shi, ba shi ba, sai ce wa an Abbad bin Tamim huwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu, shi ne Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Allah ya ƙara mishi yarda, wa huwa akhu abihi li ummihi, dan uwan uban shi Abbad ne amma ta wajen uwa. Wasu daya an fahimta da uban Abbad dan Tamim, kun ji yadda aka yi zama babban nashi, ina fatar an gane. Allah ya taimaka. To kun ga sahabi ne shi wannan din, dama mai riwaya, ina ji shi ne mai riwayar hadisin kiran sallah, shi ne ainihin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Mazini ko Mazinin Ansari ko Mazinin Tamimi, ɗayan su ne sahibul adhan, ladani ne wanda ya yi mafarkin kiran sallah. Afwan, al-hadithu al-thalith wa al-thamanuna wa an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبو هريرة الله تعالى مشور دايتي من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إذا ومنك يجوا. Inna jama'a kafin mu karanta hadisin nan bari karanto mana shi insha Allah, da yake huwa akhudu huwa akhu abihi li ummihi, ko yana magana ammu Abbad, sai ya ce wa amma Abbad ibn Tamim fa huwa ibn Ghaziyyah al-Ansari al-Mazini al-Madini thiqatun min as-salisa qila lahu ru'ya rawalahu al-jama'a, ya kawo wani Abbad din ne dan ka a dauki wannan ne, wancan da ya ruwaito hadisin sahabi ne tabbas. Yace to amma akwai wani kuma mai suna Abbad dan Tamim ibn Ghaziyyah al-Ansari al-Mazini al-Madini, dan asalin Madina, fiqatun min as-salifa, yace amintaccen mutum ne daga cikin tabaka ta uku daga cikin malaman al-ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani ilimi ne daga cikin ilimin jarh wa ta'dil, shine kasan tabakokin malamai, an bi an saka malaman mataki mataki ne. In kana son ganin wannan, duk Ibn Hajar ya sauƙaƙe maka a muqaddimar littafin shi mai suna Taqribut Tahzib, zaka ga kowanne malami ina matsayin shi yake, mutumin kirki ne amma a matakala ta nawa yake. Misali, jarabawa ce aka yi, sai a samu mutum biyar a cikin ɗari sun yi bracket sun zama na ɗaya, sai a samu mutum goma sun zama na biyu, sai a samu mutum hamsin sun zama na uku. To kaga yanzu matakan cin jarabawar, ko sai kaji an ce wani ya ci jarabawa amma yana cikin mataki na uku, ko kun fahimta? Kai da jin haka ka san cewa to wanda kuma aka ce ya ci yana cikin mataki na biyu, to ya fi wannan kenan. To haka sai ka je ka karanta wannan tukuna, za ka fahimce shi insha Allah. sai ce kila lahu ru'ya, amma ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rawahu al-jama'a, amma dai duk malaman hadisi sun rawaito hadisin shi. To anan tsoran iltibasi, tsoran kada ka rude ne a samir ya kawo maka wannan, shi Abbadu din can sahabi ne wanda ya rawaito hadisin da muka karanta. Sai ce amma ga wani Abbadu dan Tamim din, shi kuma kaji, amma shi tabi'i ne, sai dai an ce, wato bata tabbata ba, an ce ana gaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai mutumin kirki ne, amma ba shi ya rawaito wannan hadisin ba. Ko kun gane? Allah ya taimaka. To sai mu koma hadisin da muke kai insha Allah. To Abu Hurairah yace qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a, manzo Allah yace idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin shi, fa askala alaihi, sai abin ya rikita shi, akhraja minhu shay'un am la, shin wani abu ya fito daga cikin nashi ko kuwa a'a. Sai annabi yace fala yakhrujanna min al-masjid, kada ya sake ya fita daga masallaci, hatta yasma'a sautan, har sai ya ji karar tusa, aw ya ji rihan, ko kuma ya ji warinta. Kashi akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi, al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. A ƙasa malam yace rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi, wal lafzu lahu, kuma lafazin da aka ji a littafin nan lafazin Muslim ne, a lamba ta 362, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a lamba ta 177, wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi a lamba ta 75. وقام الترمذي الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي كتاوان يقول ان جمتك وهو قول العلماء وانا حديثي شيني حديث عندما لميسك بعد فتوى دشي سكتي ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث الولابات وجب سيء متن ينادى تبس أكنشي والولاد تاكري يسمع صوتا أو يجد ريحا يجد ريحا في إن يجد أردت سك ويجد أردت. وقال عبد الله بن المبارك أما في عبد الله بن المبارك يتي إذا شك في الحدث إذا متنين شك جمد على نشي تكري وكودة تكري فإنه لا يجب عليه الوضوء وعلى ولا بغات ومدول بيساكيت حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. Sai in yana da tabbas, tabbacin da zai iya rantsuwa da Allah cewa wallahi tallahi alwalata ta kai, in har zai iya rantsuwa haka to shikenan sai ya ainihin je ya sake ta. Amma in dai za a ce zaka iya rantsuwa, yace to ina da shakka, sai a ce to shikenan kamar alwalaka tana nan. Wa qala, amma sai kuma shi Ibnu Mubarak yace idza kharaja min qubulil mar'ati ar-rihu, idan iska ta fito daga farjin mace, wajaba alaiha al-wudu, wajibi ne ta sake alwala, wa huwa qawlu Shafi'i wa Ishaq, wannan magana ita ce al-Imam Shafi'i da al-Imam Ishaq dan rawiya su ma suka fitawa da ita, shine mace sai ta ji wata iska ta fito mata, to wannan iskar tusa ce ta kauce daga hanyarta ta fito ta farji ko kuwa wani abu ne daban. Waɗannan malamai sai suka ce to shikenan a ƙarƙashin haka alwalata ta kai ne za ta sake alwala. Amma wannan maganar akwai wijiha, akwai abin dubi a cikinta, domin abin dubi na farko shi ne hanyar tusa dai ita ce dubura, hanyar tusa ita ce dubura, to wannan iska da ta fito ta gabanta ba ta bambanta da sauran abubuwan da in suka fito daga cikin farji ko azzakari ba sa ainihin karya alwala. Ba misali, yanzu namiji ne sai ga kwayar wani abu ta fito mishi ta cikin azzakari, yana da alwala, ba ka da dalilin da zaka ce alwalar shi ta karye, don ba su daga cikin abubuwan da aka lissafa cewa fitar su na karya ainihin alwala daga azzakarin namiji. Abinda aka ce shi ne idan mani ya fita, idan fitsari ya fita, idan mazi ya fita, idan wadi ya fita, misalin irin waɗannan abubuwa, to sai ga wannan kwayar wani abu ce kamar dutse sai ya fito ta azzakarin shi, ko kwayar dawa sai ta fito ta azzakarin shi, ba ka ce almashi ta kare ba, don ba su daga cikin abubuwan da aka lissafa. Amma idan da kwayar dawa za ta fito ta duburar shi, ko kwayar dutse tsakiya za ta fito ta dubura shi a lura shi ta kanye domin abu ne ma'ahudi sanannan abu ne cewa dan adam yakan kasayar da tsakuwa dan adam yakan kasayar da kwayar hatsi ina fatar mun gane to saboda haka wannan magana dangane da cewa idan iska ta fita ta farjin mace ta gaba akwai fuqaha sukan ba da fatawa da ita kamar yadda kaji anan amma gaskiya saboda Allah ba magana ce wadda take ingantacciya ba dan ba ta da wani dalili sabanin kawai kiyasin cewa ai tusa tana fitowa ta dubura to in ta fito ta gaban farji to shikenan a wannan ba zai zama dalili ba Allah kiyaye to sai mana yace babun fi bauli sabili babun da ke bayani dangane da fitsarin yaro ina hukuncin fitsarin yaro yaro namiji ake magana yaro karami namiji dan karamin yaro alhadith arabi wa samanuna عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت رسولها أم قيس محصن قبيلة بنو أسد تزود ونطانات أنكلمي وند بفارج أبن شباء تزو ده شي ده من الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زان الله يزينب ده شي في حجره اكن جنيا شي wannan kalmar ga ta malam Samiru yace bil fatih wal kasr yaka iya cewa fi hajrihi ha da fatha yaka iya cewa fi hijrihi taraf al-thawb al-muqaddam min al-wa min al-insan hijrihi in aka ce ainihin abin nan hijir in game da tufafi ne to leban gaba na daga tufafi tufafin namiji haka tufafin mutum leban gaba na daga tufafin idan kuma mutum ne aka ce hijiri to ana nufin ainihin wato hijiri kama a ce an dora wani akan cinya ko an runguma wani akan cinya ina fatar mun gane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi akan cinyoyin shi فبال على ثوبه سوى من ظن أن لا فتاري أكن تفاتي فدعا بما إذا سيء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنبحه سيء أينه يي فروه ولم يغسله بيوانكيبا متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويتوى من الحديث وأشاك أسمان يتي رواه البخاري الإمام البخاري ويتوى من الحديث ألم با تدري ديو دا أشرين دا أكو ومسلم عند الامام مسلم الامر تدريبه دا 87 سوف رويت وانا الحديث الحديث الخامس والثمانون وعن عائشة ام المؤمنين انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي عائشة والمؤمنة الله يقارى متى يرداتك لما انزو دمن ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا روك لني فبال على ثوبه سيو من ظن الله تفاتي يو من ظن الله بطاري أكن تفاتي صلى الله عليه وسلم فدعا بما إن سيو من ظن الله يسعى تقاوروا فأتبعه إياه سيو من ظن الله يدي بي إيا إدى وين إدى بطاري يزبع يويفا متفق عليه بخاري دا مسلم سسكر ويتو أينه وانا حديثي wannan shi yake ƙara tabbatar da wannan magana da kake gani da mai ahalar yake cewa idza ta'ayyanati najasatu ghusila mahalluha iya idda fitsarin ya zuba nan ne za a yayyafa jama'a an fahimta amma in iltabasat idan ita najasat ta saje aka kasa gane a ina take kamar a ce ta bushe ko ta bace ko makamantan haka sai aka kasa gane a sama take ko a ƙasa a nan gefen ko a nan a baya ko a gaba to shine ghusila thawb kulluhu sai a wanke tufafin gaba daya amma idza ta'ayyanat inga ta an ganta ido da ido ga inda take iya wurin za a yayyafa ko kuma wankewa ne a wanke muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa li muslim a cikin riwayar muslim fa atba'ahu bainahu sai manzon Allah ya bibiye fitsarin da ruwa duk inda fitsarin yake sai ya bibiye shi ya zuba ruwa wa lam yaghsilhu bi wanke shi ba tashi a kasa yace ainihin wato waccan da yake muttafaqun alayhi sai yace hadhihi riwayatul bukhari bi raqab wannan riwaya ta bukhari ce a lamba ta 222 sannan kuma a kasa sai yace cewa wa lam yaghsilhu din riwayar muslim yace muslim ya rawaito wannan a cikin lamba ta 286 da lamba ta 101. Allah ya taimaka.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينبخ عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل بولهما أخرجه أحمد. علي الله يقارى مش يرداء يتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منظر الله يأتي بول الغلام ينبخ عليه فارن يارو تييتي أكي أكيشي وتفارن يارو إن يارو يتفاري سيأيبا وبول الجارية إتكو يارن يارو أرما أنت فساري يغسل سيأوكي. قال قتادة قتادة وان دينا دبتكوانا دسكريتونا حديثي سيأتي ما أنرونا ما لم يطعم الطعام matukar ba su fara cin abinci ba. Fa idha ta'ima in har suka fara cin abinci gusila bawlu huma sai a wanke fitsarin nasu gaba daya. Yo dama ita na yarinyar da tabbatacce ne ko ma yaya ne wankewa ba ai. Amma na yaron ne sharadin sai in bai fara cin abinci ba. In ya fara cin abinci to shikenan shi ma ba abin nan. To me ake nufi da abinci? Shine duk wani abu wanda ba nono ba kenan. Da ga aka fara dama mishi madarar sarala ko sunila ko wacece ya fara sha to ya fara cin abinci. Na ga fara miƙa mai kosai ko burodi yana gaguwa ya fara cin abinci. Amma in yanzu zammar nono kawai yake sha tare da cewa nono yana dauke da ingredients sinadaran da ke sa yaro ya girma da irin wanda yake cikin abinci to kuma dai shari'a ba ta kira wannan nono a matsayin abinci ba tare da cewa shi a hukuncin shi shi yaro wannan ne abincin shi. Amma a shar'ance abinda ake nufi a ta'amul ma'ahud abinci wanda aka saba da shi ina ba ta an gane dan ba ka ganin dan shekara 30 ya ji ya tsuguna gaban uwar shi yana shan nono ina ba ta an gane. Na'am mana yace sahihu wannan hadisi na Ali wa hadisi ne sahihi rawahu Ahmad al-Imam Ahmad ya rawaito shi a mujalladi na 1 shafi na 76 marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahihin da isnadi ingantacce. Na'am sai ce babul bauli yusibul arda wa ghairihi. Babul bauli ko yusibul arda wa ghairihi yace babin da ke bayanin hukuncin fitsari idan ya zuba a ƙasa to anan sai ka ce wa ghairihi ai da kuma wani abu wata najasar wadda ba fitsari ba in ta zuba a ƙasa ya za a yi da ita to in kuma ka zuba ka iya cewa babul bauli yusibul arda babin da ke bayanin hukuncin idan fitsari ya zuba a ƙasa wa ghairahu da kuma wani wurin wanda ba ƙasa ba ya za a yi lakin hamma hadha wajhun في اللسان العربي ها لا نعم ما لم نرى يتي لا نتي نعم مين حجتك نعم نعم سوارنك نتي ده كتي باب الارض باب البول يصيب الارض وغيره zai iya ɗauka ƙashin shi ne kawo da kace la shi ne a yi yawwa to shi kenan sallamta wa aslamta fasalimta wa salamta wa sulimta kuma ka sallama ka miƙa wuya ka zauna lafiya ka bari an zauna lafiya shi ne na faɗi wato ku duba idan fitsari ya zuba a ƙasa ƙasa ko yashi ya za a yi da shi to sai ya zama kuma fitsarin ba a ƙasa ya zuba ba a kan wani abu ne wanda ba ƙasar ba to in ka zo sai kai wa wannan ghairahu sai kai mai fataha shi ne kamar in ya zuba a kan siminti ko a kan carpet an fahimta? To babul bauli yusibul arda wa ghairihi
anan kuma sai ya zama wannan zauru din nan ma'atuf ala al-bauli, fitsari ya zuba a ƙasa ga yadda za a yi da shi. Now cewa wa ghairihi, ai wani abin kuma wanda ba fitsari ba, kamar amai, idan aka yi amai ya zuba a ƙasa, kun gane? To ina hukunce shi? Shin amai ma tukuna najasa ne? Wannan ku aje matsala, za mu zo mu tattauna akai. Amma ghairul bauli wanda yake an tabbatar najasa ne, kamar mai kamar kashi, fitsari mun je ba a yi da shi, to in kashi ne fatuwa ba a yi da shi, to shi ne za a tattauna a ƙarƙashin wannan babi insha Allahu ta'ala. Na'am, malam ka ce me? Ya manta shi ba. الحديث السابع والثمانون عن أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. دقى أنس بن مالك أن لا يتآرى مش يرجع. قال أنس يتي جاء أعرابي وني بقوي يازو فبال في طائفة المسجد سيطاري أوليينكي تكي مسلاتي. تو أنن ياك ما تكدورا بسردك كي كراتو كيسا أكي سنكرنك فهنتر بلاغا دا الأدود دا بيؤود أدب أمتاني. إذا أنف دم مدينني مدينة كما برنيتي. تو أقوينا أبدك فاليات أكاني أن برني دا أنقوي kullun dan birni yare na dan kauye, kuma kullun dan kauye shi ma yare na dan birni, haka ake kallon kallo ake. Idan dan kauye ya zo ci kasuwa ya koma bariki, ya koma kauye, sai koma a zauna a badalar gari ko a dandali, ana dariya ce ka ana shashanci a bariki, kai ka shiga gari guda ba rubu, shi yana ganin duwa waye ne. Ba su da wayo, ba su da hankali, ba su da home economy, ba su iya tattaliwa, ba su iya kaba ba. Ina fata an gane. Shigo mutumin bariki yana ganin wannan bakauye ba shi da wayo. Ya ba ka kawo dan yaure da kuma sai ka samu da fashe da fatte ka siya kuma ka koma da shi da kai kwaraba, me ya hana ka dafa a gidanka? Misali to akwai irin wannan kallon kallon. Anas da yace ja'a a Arabi wani bakauye ya zo, wannan dabi'a ce ta birni ta ibe shi, dan haka yace bakauye. Me yasa? Saboda shi wannan mutumin da ake magana ya yi halin ƙauyancin. Dalili na farko kenan da yasa Anas ya ce a Arabi ba ta nufin balaraban ƙauye kamar yadda suke fassara, a'a, ko balaraban garin ku kai baƙin fata, shi ma sunan shi a Arabi. Duk da ƙauye kai a Arabi ko Badawi. Dalili na biyu kuma aka ce saboda sahabbai Annabi ya ladabtar da su wani abu sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya mugun abu in suka je ba da labari sai su saka ya sunan shi, ko kun fahimta? Wannan abin da ya ba abu ne na daidai ba, to ka aje ana faɗin sunan shi, abin ya zama aibi ga ƴaƴan shi da jikoki bayan ya musulunta ya zo kan shi ya waye. Dan haka da Anas ya tashi, madadin kuma ya ce wani mutum ya zo, in yace wani mutum ya zo sai a ga, amma wannan dabi'a kuma bata dace da mutanen da ke zaune cikin gari ba. To dan haka da ya tashi sai ya abbara shi da cewa wani bakauye ya zo dan aikin ya dace da lakabin da aka bashi, ko kun fahimta? Yace wani bakauye ya zo sabana fi ta'ifatil masjid, sai ya fitsari a cikin masallaci. Anan baya daukar rihaba ko wajen masallaci, dan yace fi ta'ifatil masjid, a wani yanki na cikin masallacin. Fazajarahun nasu, sai mutane suka yi mai tsawa. Sana hahumin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya hana su, ma'ana ya ce su daina mai tsawa, su kyale shi ya ci gaba da fitsarin. Sannan ma kada bainahu, da ya gama fitsarin shi, amaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in, sai manzon Allah ya sa aka kawo guga guda na ruwa. Fa uhriqa alaihi, sai aka kwarara akan wannan fitsarin. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wannan sai ya fassara mana da cewa kenan dissar da najasa ma'iyya, najasa ta ruwa ta zuba a ƙasa, ko abin da ke daukar ma'anar ƙasa, kamar me? Kamar yashi, kamar carpet wanda ke tsotsewa, ita kuma najasar ta zama ta ruwa ce, to in aka zuba adadin ruwan da ya fi ƙarfin najasar, to wannan wuri ya tsarkaka. Domin dama ita ƙasar ko kafet ɗin za su bi su tsotse, to sai dai bambancin ƙasa da kafet, in kafet ba yana saman ƙasa ba ne kuma, shi kuma in ya tsotsa zai je kwantar a wani gurin ne. Amma kaga ƙasa ita za ta janye abin ne ƙasa, to sai a bi a malala ruwa wanda ya fi wannan yawa, to yadda ake tsarkakewa kenan. Idan ya zama fitsari ne ya zuba a ƙasa, to idan fitsari ne ya zuba a wurin da ba ƙasa ba kuma kamar kafet ba, to kaga wannan yana buƙatar bayan ainihin wato an sa wani tsumma an janye wannan fitsarin, sannan sai a kawo ruwa kuma wanda aka tabbatar ya fi adadin najasar fitsarin, sai a zuba, sannan shi ma kuma sai a tsotse shi. Har yanzu kar ku manta, muna son mu alakanta hadisin da babin ne. Idan kuma najasar da ta zuba a ƙasa ɗin ba najasa ce ma'iyya ba, a ce kashi ne ya zuba a ƙasa, shi kuma ƙa'ida malamai suka ce sai an kwashe shi kuma an share wurin sharewar da za ta zama babu ƙurƙushin shi ko kaɗan, in asiminti ne sai an wanke wankewar da ta zama ruwan ƙarshe da za a zuba, za a share shi kamar yadda aka zuba shi, ba warin kashin a jikin shi, ba guɓin kashin a jikin shi, ma'ana kashi ne aka yi a nan ƙasa, sai a zo a kwashe kashin sai a zuba ruwa ana wankewa. Kun san ana wanke rago guguɗin kashin, sannan kuma za a kai inda babu guguɗin kashin amma kuma ana wankewa ana jin warin kashin ko, to har sai an wanke wankin da an daina jin warin kashin, sannan wurin ya tsarkaka. Allah ya taimaka. To wannan hadisin gashi mana yake cewa rawahu al-Bukhari wal lafz lahu al-Bukhari, yarwaye wannan hadisi kuma lafazin nashi ne. Alamba ta 221 wa muslim ya rawaito shi alamba ta 284 ta'ifatul masjid din nan da yake sai yace nahiyatuhu a wani bangare na masallaci. Wa dhanubu az-zanub din nan, wannan yana abin da ake kira zaribul hadis, shine in kana karanta hadisi ka ji wasu kalmomi da baka saba jin su ba, to galibi zaka neme su a cikin dictionary da malaman hadisi suka yi. Wa dhanub dhanub din nan addalu al-mal'a ko ma'an, wato guga cikakkiya da ruwa. Wala yuqalu laha zalika wa hiya fariza, idan guga babu ruwa a cikinta ba a kiranta dalu, kun ji sirrul arabiya, idan babu ruwa a cikinta ba a kiranta zanub, afwan, ba a kiranta zanub sai dai a kiranta addalu, amma inda ruwa a cikinta to shine sai abin nan sai a kirata zanub. Ina fatan mun gane. To a nan ƙasa sai malam ya wata ɗabi'a wadda muka karanto ta a baya inda kumanta ba, ita ce kasantuwar wannan littafi, littafin Umdatul Ahkamul Kubra, malam Samiru shi ne ya fara ɗaukan shi ya haƙƙaƙa shi ya takhrijin shi, yau shekara 800 da rubuta littafin nan, ba a taɓa buga littafin ba, shi ya fara buga shi. To yana buƙatar ya tsaya wa littafin hidima ta musamman, don haka hidimar farko ita ce ƙoƙarin haƙƙaƙa nassoshin littafin. Dangane da tahqiqin nassin littafin, ɗan gidan mai littafin ya sauƙaƙewa Samir, shi ne littafin akwai ɗan ƙanwarshi Diyauddin, wanda ya zauna ya ɗauki littafin ya kwafe shi kwafewa kyakkyawa, ya wasalta wurare ya ishara akan abubuwa, sai zan Samir ya samu rubutun hannun shi wannan mutumi, sai ya ɗauka sai ya tahqiqi, sai ya ta'liqi, wato ya sharhi wasu wurare, sannan ya takhrijin hadisan. Sannan Samir sai ya ɗauki Umdatul Ahkam as-Sughra, wadda mutane suka fi sani ita Umdatul Ahkam, ita ma ya mata takhriji da tahqiqi. To sai ya wani aiki a nan, shi ne ƙoƙarin haɗa Al-Kubra da As-Sughra. Idan ya gama kawo hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin babi, in ya zan akwai wasu hadisai waɗanda a irin wannan babin a cikin Umdatul Ahkam as-Sughra malamin ya kawo ƙari a kan na wannan, to sai shi Samir sai ya kawo su a ƙasa. Kun fahimta? Idan ya kasance a bayan hadisi na kaza a cikin wannan kubra akwai wani hadisi wanda shi malamin ya kawo a can sura sai Samir ya kawo shi to shine anan yanzu yayi kun dai ji wannan hadisi na 87 a cikin wannan littafi Umdatul Ahkam al-Kubra to a ƙasa da Samir ya gama takhriji da bayanin waɗannan kalmomi sai ya ce wa zada al-musannif rahimahullah fi sura hadisan akwai hadisi kwaya daya da mawallafin wannan littafi Allah ya gafarta mishi ya kara a cikin Umdatul Ahkam al-Kubra wa huwa shine al-hadithu 30 hadisi na 30 a cikin sura din an abi hurairata radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط رواه البخاري يأتي حديث شين دب الصحابي أبو هريرة الله مدعوك تنسلتي يكارا مشير دا أبو هريرة يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجد نزون الله سيرا دا أمينشن الله استبتع دريش يناتي و الفطرة خمس لدي أولا دا سكشا في سبتر حلتا واتو حلتا تنا دا وسك أذن تو وأن دا أتجي أن تتكن تهودسو to akwai dabi'u kuma waɗanda suke bin waɗancan dabi'u don tsabtace waccan kazanta guda biyar ne al-khitanu kaciya da Allah ku samu mana chok jama'a kaciya wal istihdadu to shikenan muna da chok ma a masallacin alhamdulillah kowa ya zauna zami at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi muslimin at-ta'limu bil qawli ina son kwatanta muku yadda kaciya take ne yau a aikace a jikin bango amma ni ma na gaji wanzanci wanzami ne na gada ma yanzu da ko zabura ta al-khitanu wa istihdadu wa qassu sharibi wa taqlimu al-azfari wa natfu al-ibti rawahu al-bukhari yace kaciya kaciya ɗaya daga cikin abubuwa ne waɗanda dan adam yakan zo da leɓa an gane mace kuma ta zo da balaɓa to waɗannan abubuwan cire su su yake kira kaciya sannan wal istihdad istihdad kuma aske gashin mara wannan ma yana daga cikin ɗabi'u na musulunci waɗanda ake so na tsafta sannan wa qassu sharibi da kuma datse gashin baki kar ka bar gashin bakin ka zagar zagar haka yau kamar ka kwaikwayon gwamna lugga gwamna mai wandan ƙarfi to shi azzalimi ne kai ma ka zama azzalimi kenan kuma za ka ga galibin masu aje gashin baki da ma suna cewa don su yi barazana ne to barazanan mai za ka in kana da gaskiya sai mutum ya ce ka san ba a abin nan mutane sai su raina ka to dama bukatun san da a raina ka ne gashin baki wani sai ka ga hammuri gashi yake to haramun ne mutum ya bar gashin baki ya wuce kwana 40 bai datse shi ba haramun ne mutum ya bar gashi a mara shi ko namiji ko mace bai aske ba ya kai kwana 40 haka nan gashi wannan maganar kuma wa qassu sharib wa taqlimul azfari da yanke kumba kumba jama'a yanke ta ake ba a cewa yanke farce wannan shine farce jama'a ba a yankan farce farce in ka yanke shi ai jini zai fito Hausa ce mutane take taba ce musu jama'a shi yasa gagarumaya ake akwai musu karatu kuma akwai musu Hausa kumba ita ce wannan to farce shine wanda yake fitowa wanda in ka yanke shi baka jin komai dadi ma kake ji amma kana fara jin zafi to ka tabo kumba kenan eh ka tabo farce shi yasa ba a cewa yankan farce garanci ne sai dai yankan kumba ko akai fa wa nafsu al-ibt sannan kuma da cire gashin hammata to cire gashin hammata su a lokacin ciccizgewa suke dan haka yake nafsu ciccizgewa suke yi amma ma'ana dai cire shi zaka sa mai wata hoda ne wanda zaka share shi ko zaka sa wani injini ne da ture da zai aske shi ko reza zaka sa ko ne zaka sa ka dai kawar da shi wannan gashi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan shine ainihin sai malamin yace rawahul bukhari الإمام البخاري رواه لنا حديثي ألم باتدو بير دبري تقول بتمانين دفرا ومسلم ده الإمام مسلم ألم باتدو دو دحمسين دبقوي نا فاتر من غاني تو da gyaran gashin baki, wato datse gashin baki, da gyaran ainihin wato gashin mara da gashin hammata, da kuma ainihin abin nan kumba. Waɗannan abin da ake so ga dukkan musulmi a cikin kwana bakwai ya rinƙa yin su. Shi ne za ka ji hadisi ana cewa duk juma'a, shi yasa za ka ga tsofaffi na da waɗanda suke kula da sunanul fitra, ran alhamis sai ka ga tsoho ya je an yi mai aski, an yi mai gyaran fuska, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, to haka aka fi so a shar'anci. To amma in har ka bari, to an kyale ka bari ba komai, amma kai ya wuce kwana 40, haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi. Kiyaye jama'a, kai ya wuce kwana 40 baka yanke gashin hammatarka ba, baki yanke gashin hammatarki ba, baki yanke gashin mara ba, baka yanke gashin mara ba. Ina fatar mun gane. A ɗabi'ance, musamman ga maza da mata ma'aurata, aka ce barin gashin ya wuce adadin da shari'a ta sa banda haramci na shari'a, akwai kuma matsalar da yake jawowa ta ƙiyayyar juna. Don haka a rinka ƙoƙarin tsaftacewa jama'a. Ina fatar mun gane. Bayan wannan sai maganar kaciya. Maganar kaciya, ina so zan yi mana gamsasshen bayani akan kaciya jama'a. Kaciya wajibi ce, kaciya farilla ce ga namiji da mace. Kuma farlan cin yana faruwa ne daga ranar haihuwa zuwa ainihin kwana 7, to anan an ɗage farlan cin ba lallai bane, amma daga sadda aka yi 7 shine ranar suna kenan. Kafin ɗa ya balaga, ku kiyaye, kafin ya balaga, idan kuka bari yaro ya balaga sannan kuka ce za ku yi mai kaciya, to kun aikata haramun. Domin haramun ɗin shi ne kallon tsiraicin shi ga wani, ko da wanzami ne haramun ne, balle a wannan lokacin sai an rinriƙe shi, kaga wasu za su ga tsiraicin shi, to haramun ne a bari ya balaga. Don haka kafin ya balaga ake mishi, ita ma kafin ta balaga. Sannan in aka bari ya balagan, akwai cutarwa, don lokacin fatar shi ta yi tauri, ita ma fatarta ta yi tauri, abin zai iya haifar musu da kuma lahani a jikin gaɓoɓin jikinsu. Na biyu, ka sani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa jikokin shi Al-Hasan da Husaini kaciya a ranar 7, haka hadisi ya zo da isnadi kyakkyawa a cikin sunan al-kubra ta al-Imam al-Baihaqi. Don haka malikiya da su da ɗan fodiyo da suka faɗi cewa makaruhi ne yin kaciya a ranar 7, saboda haka yahudawa suke yi, wannan maganar tasu kuskure ce, ba daidai ba ce, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kwaikwayon yahudawa. Ka'ida wajen abin da ya shafi yahudawa da kiristoci shine, duk abin da suka yi idan wannan abin ya yi daidai da abin da shari'a ta ce mana, to ba da su muke koyi ba, muna koyi da shari'a ne. Abin da suka kawo in ya saba kai tsaye ba za mu karba ba, abin da suka kawo idan bai yi daidai, wato bai saba ba, kuma shari'a ba ta zo da shi ba, to in muna da bukata za mu iya ɗauka. Misali, shari'a ba ta hana ba, kuma ba ta ce a yi ba, shi kenan. Sai muka gani muna sha'awa daga gare su, muka ɗauka ba mun shi ba ne, ko kuma ba mu so, shi kenan. Ko kun fahimta jama'a? To idan kun gane wannan da kyau, Al-Hasan da Husaini an yi musu kaciya ranar 7. In ba ka da sunan al-kubra ta al-Imam al-Baihaqi, ka karanta littafin Minhaj al-Muslim a babu sunan al-fitra, ko kuma ka karanta littafin Tuhfatul Mawludi bi Ahkam al-Mawludi na Ibn al-Qayyim, ko littafin ainihin Fiqh sunna na Sayyid Sadiq. Ina fatar mun gane. Wannan kenan. Malamai sun ce an gaishe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kaciyar shi, don haka shi ba a yi mai kaciya ba. Don dama yana cikin ɗabi'arsu, kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari, hadisin Abu Sufyan da Hiratal, cewa ɗabi'ar Larabawa Qurayshawa ce yi wa ɗa namiji kaciya. To sai malamai suka tada matsala akan cewa yanzu da Allah cikin ikon shi zai sa a haifi yaro lafiya lau da kaciyar shi, to shi ke nan ina hukunci? Wasu suka ce shi ke nan an huta, wasu kuma suka ce a sai an kira wanzami ya kewaya a kashi dai a kan azzakar daga cikin wannan wasa ne ba wani dalili a kan haka don ba ta lokaci kai sai an kira wanzami da ya je gara wannan magana ta a rubuce suka yi ta suka hawa amma ba ta ci da wani asali Allah ya yarda da malamai malamai na ba da annabawa to jama'a kun ji dangane da kaciya kaciyar ɗa namiji jama'a ko da ya musulunta bayan ya balaga ko shekara shi nawa to za a yi mai kaciya saboda annabi Ibrahim ya wuce shekara 80 Allah madaukakin sarki ya ba shi umarni da ya je kaciya kuma ya je kaciya to yanzu Allah ya taimake mu likitanci na zamani ya sauƙaƙe abin dattijo dan shekara 50 ko 60 ko 70 ya musulunta ana so a je a yi mai kaciya sai a je da shi asibiti ba wanda ya sani ma ba sai kun je kuna ta advertisement ba ba a yi babba 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 kaciya a wannan to na fitiri ne a yi a'a Allah ba kai shi kenan a to baban zai yi tafiya to shi kenan Allah ya kiyaye hanya a da lafiya shi kenan sai a je da shi asibiti a je a samu ɗaki na musamman a kwantar da shi za a yi mai allura da ba zai ji zafi ba shi kenan likitoci su sun san wannan sirrin da ake magana dangane da kaciyar ta namiji ita ce wannan noɓa da take zarfadewa a saman kan azzakarin ita ce ake tattarawa ake yanke ta sai a tara ta a dafa ta a bayan kan azzakarin sai ta warke haka saboda barinta yana ainihin tattara fitsari da maniyyi sai su zama kazanta da cuta a cikin ainihin ita noɓar don fitsarin yana fitowa ta kan azzakarin ne ita kuma noɓar fata ce jagwal ta taho ta wuce kan azzakarin don haka duk saboda ya fitsarin sai zama akwai raguwar fitsarin da zai zazzabi a cikin wannan noɓa da zai yanku ba kun ga zai rinka sallah da najasa kenan don haka sai a tattara ta a datse ta sai a dasa ta a bayan kan azzakarin sai ta warke a nan ina fatar mun gane a aikace ba ta ainihin a ganta insha Allah ta'ala a kaddara yadda kuke gani din nan a ce haka ainihin ku saurara kai jama'a yadda kuke gani din nan a ce haka ne ainihin saurara kai bashi yadda kuke gani din nan sai a kaddara haka azzakarin take to ga iyakan azzakarin nan hakan nan kuma mai bacci to wannan lebar ake kawarwa wannan sai a kawar da ita to wannan fata ba sakin da za a yi ta je ta narke ko ta warke duk inda ta gara ma ta tsaya ba ƙwararrun wanzaman jawo ta suke sai su makale ta a nan bayan kan azzakarin wasu sai su shafa wani magani ko su shafa wani tantani wanda zai riƙe ta sai ta warke a nan sai a waye gari shi kenan kan azzakarin ya fita yadda ainihin kan azzakari take sai zai yana fitsarin ko yana fitowa kai tsaye daga kan azzakarin ba wai sai ya shigo cikin noɓa ya cika ta sannan rabuwa ya fito ba ina fatar mun gane to inda mutane suke rikicewa da dama shi ne abin da yake da alaƙa dangane da kaciyar ƴa mace ga yadda bayani yake jama'a cikin ƴa mace akwai wani zanko da ke tsakiya wannan zanko da ke tsakiya wani nama ne laɓa-laɓa haka to sanda ake haihuwar ƴa mace sama da wannan zankon akwai wani tantani wanda yake ruwa-ruwa haka a cikin shi wannan tantanin da ke saman wannan zanko shi ne ake yanke shi ko a ɗaye shi yadda ka ga rigar tantani da ke jikin ƙwallon dabino ko kuma tantani da ke jikin nama to wannan zanko na tsakiyar farjin mace yakan zo da wannan tantani haka shi ne ake yanke shi ko a ɗaye shi yadda ka ga rigar tantani da ke jikin ƙwallon dabino ko kuma tantani da ke jikin nama to wannan zanko na tsakiyar farjin mace yakan zo da wannan tantani haka to sai a sa sai a ruɗe shi sai a cire shi iyakar shi ake cirewa ba a taɓa wannan zankon iyakar shi don haka sai an samu ƙwararren wanzami yake iyawa sannan annan jefan farjin kuma wato daga ciki a jikin wannan ainihin a jefan wannan zankon akwai su kulalai su kuma kamar kai suke kamar kwallon lemo suke su ma kuma tantami ne ya lullube su to yi cikon kace ta ya mace shine sai a tsaga wannan tantanin haka sai a zulluko su sai a ciccire su kamar kwallon lemo sai a ciccire su sai a ciccire su su yanzu amma in suka yi haka akwai magani da suka shafa sai wurin sai ya koma ya warke wannan abin shi yake kira kaciyar ya mace jama'a kuma wannan shi ne musulunci ya zo da shi hadisi sahihi a cikin littafin amalul yawmi wal layla na al-imam abubakar ibn sunni manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata mata wanzaniya idan ta zo cire wannan tantami na sama ya ce ta yi a hankali ta cire shi shi kaɗai kar ta taɓo wannan don sai illa ga mace to rashin yin wannan kaciyar ga ɗa mace ga abin da ke biyo baya wannan tantamin da yake sama yakan samu kanshi a halin bushewa idan ya bushe gaba ɗaya to sai zama ƙari sai zama ba za ta yadda da ɗa namiji ba saboda duk sanda aka taɓa shi zafi zai rinka mata ya zama mata ƙari idan bai bushe gaba ɗaya ba sai kuma ya rinka mata ƙaiƙayi sai zama kullum kuma koyaushe jima'i take so shine al-imamu ibn al-qayyim a cikin tufatul mawdud yace rashin yi mata kaciyar yana haifar mata da ɗayan ɗabi'u guda biyu masu akasin juna ko kin jima'i gaba ɗaya ko kuma son jima'i fiye da ɗabi'a to yi mata ainihin kaciyar shi yake daidaita ɗabi'a ta zama tana da sha'awa gwargwadon yadda ya kamata ba ta da zaƙewa kuma ba ta da ƙi waɗannan kulalai na gefe kuma rashin cire su su ne suke tasowa sai su zama ƙarai wato ƙari sai su cike ainihin farje sai ya zama gaba ɗaya ba za ta yadda ɗa namiji ya sadu da ita ba don ɗa namiji in ya zo zai saka ainihin azzakarin shi babu inda zai saka don waɗannan sun taso sun cike gefe da gefe sai ya zama daga gefe da gefen shi ne mata ciwo ina fatar mun gane ko kuma in ba su bushe ɗin ba su waɗannan suna nan su ne mata ciwo su ne mata ƙaiƙayi sai ta koma kamar yadda take yawan sha'awa a wannan haka ɗin nan ma sai ta zanta tana yawan sha'awa wannan ita ce kaciya da musulunci ya zo da ita likitoci da ɗan boko da UNICEF da sauran yahudan duniya su zo su gani su kuma ji daga gare mu domin akwai kaciya wadda suke zuwa suna ɗaukowa daga gabashin Afirka ƙasashen Tanzania da Kenya da makamantansu ana girbe farjin ya mace tana tafiya a tattale bayan ta shekara 30 ko 40 sai su zo ƴan bokonmu na Najeriya da ba su san musulunci ba kuma ba su auna abubuwa sai su zo suna cewa to yanzu wannan shine musulunci ya ce a wannan kaciya ce ta maguzawa ana yin ta a nan Edo State da Bendel da sauran wurare irin waɗannan ni na ga irin waɗanda ake yawa har wata ta gama NYSC 2003 aka yi hira da ita a jarida tana alfahari za ta koma gida a yi mata kaciya to wannan maguzanci ne ba shi ne musulunci ya zo da shi ba don haka idan za a yi suka a rinka bincikar shin na musuluncin ko ka na maguzancin na maguzanci mu ma ban yadda da shi ba amma kun ji yadda musulunci yake kuma ni da nake bayani ba ina bayani ne theoretically na sani ne a haƙiƙa in ta kama ni kaina zan iya yin kaciya don na ce muku duniyar zamu ne ba magana wasa ce nake ba don na faɗi maganar ne a rahance na gaji wanzanci uba da kaka kuma na je na koya a aikace inda ma kawai ba na yi ne Allah ya taimaka yawa na
Now.
Now. Now.
Now.
Now.
Now.
Eh.
Kasancewa ka
kuma abin da yake ƙara taimakawa shine matsala aka samu matsalar ita ce ba a yi wa mutane bayanin yaya kaciyar take ne ta musulunci ba Christiana Amanfo wannan babbar wakiliyar CNN ita ta je ta yi shiri a nan gabashin Afrika ta je ta tattaro rahotanni irin waɗannan saboda dai suka ce CNN perspective menene akan Afrika gaba gaba aka zo sai aka bata abin sai aka likita mutane game da abin amma ba haka ba dama mu yana cikin al'adar mu ta musulunci akwai kuma a ƙasar nan duk ƙwararren zamani aka samu to ya san waɗannan abubuwa alhamdulillah mu dai ahli sunna da muke anan muciya da cikaji da hayin ojo ba mu da wannan matsalar ko misalin zarratin saura ahli sunna da ke wuraye su yi kokari in suna da yanzaman irin waɗannan su tabbatar yanzaman su sun iya in ba haka ba ku zo da yanzaman ku mu haɗa su da yanzaman mu na sunna su koya musu amma wajibi ne kai wa ƴarka kamar yadda yake wajibi kai wa ɗanka kuma haramun ne a bar ɗaya ba tare da kaciya ba don kun ji illar da take faruwa kuma abin da nake cewa